sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Yanzu ma Hawwa Sharif ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Talata 20 ga watan Yuni. A cikin shirin na yanzu za ku ji cewa kungiyoyin fafutuka da sa'ido akan harkokin yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya. Na fararen hula 39 sun yi wani babban taruwa a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, inda bayan sun kammala taron suka miƙa wata bukata ga shugaba Ahmed Bola Tinubu. Idan aka biyo mu cikin shirin za a ji kowace irin bukata suka miƙa. Haka zalika, kasancewar yau ita ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da nuna kula ga 'yan gudun hijira, wato ranar 'yan gudun hijira ta duniya. Muna nan tafi da rahoto daga jamhuriyar Nijar. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafi da rahoto na musamman da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya aiko. Waɗannan da ma sauran rahotanni da suka haɗa labarin wasanni na nan tafi a cikin shirin, amma duk sai bayan Ibrahim Garba ya karanto labarin duniya.
To, assalamu alaikum masu saurare, da fatan a wuni lafiya. Ga labaran. Ana wani shiri na neman wani jirgi mai zuwa can ƙarƙashin ruwa wanda ya ɓace da mutane biyar cikinsa bayan da ya doshi wurin da tarkacen babban jirgin nan na Titanic suke. Hukumar tsaron gabar Amurka na jagorantar wannan aiki na neman ƙaramin jirgin tafiya ƙarƙashin ruwan mai suna Titan a arewacin tekun Atlantika. Wannan wuri da ke can lungu shi ne inda babban jirgin na Titanic ya ci karo da wani curin ƙanƙara har ya tantsire ya kuma nitse a shekara ta 2012 koko 1912, yayi sanadin mutuwar mutane wajen 700 daga cikin jimlar fasinjoji da ma'aikatansa wajen 2200. Wannan ne karo na uku da jirgin na kamfanin Ocean Gate Expedition ya yi bulaguro don ya tattaro bayanai kan yadda tarkacen jirgin na Titanic ke daɗa tsatsa tun daga shekara ta 2021. Babban jirgin ya nitse ne can ƙarƙashin ruwa da nisan kilomita 3.8. Kamfanin na Ocean Gate Expedition ya sha tattara bayanai kan yadda tarkacen jirgin ke tsatsa da kuma yanayin rayuwar halittun can ƙarƙashin ruwa, musamman ma waɗanda ke zagaye da tarkacen jirgin. Dan shugaban Amurka Joe Biden mai suna Hunter Biden ya cimma wata yarjejeniya da ma'aikatar shari'ar Amurka ta wajen ansa laifi kan tuhumce-tuhumce uku da ake masa game da haraji da mallakar bindiga ba bisa ka'ida ba. Yarjejeniyar ka iya kare shi daga zuwa kurkuku. Bisa ga wani bayanin kotu na yau Talata, ɗan farin shugaban Amurka mai suna koko mai shekaru 53 wanda tsohon ɗan ƙwaya ne, wanda kuma aka daɗe ana binciken harkokin kasuwancinsa a ƙasashen waje, zai ansa laifi kan wasu tuhumce-tuhumce biyu game da haraji, musamman ma saboda rashin biyan haraji a shekara ta 2017 da 2018 cikin lokaci, tare kuma da amincewa ya yi wata 'yar hidima haka ta gyaran hali. Baya ga haka, bayanin na kotu ya nuna cewa ma'aikatar shari'ar za ta tuhumci koko tuhumi Hunter Biden, amma ba tare da gurfanar da shi ba game da sayan bindiga da ya yi a shekara ta 2018 lokacin da yake shaye-shayen ƙwaya, alhalin kuwa ya yi ikirarin cewa ya daina. Ma'aikatar tsaron Ukraine ta faɗi yau Talata cewa sojojin ƙasar sun kakkaɓo jiragen yaƙin Iran marasa matuƙa samfurin Shahid guda 32 daga cikin guda 35 da Rasha ta yi amfani da su wajen kai hare-hare kan birnin Kyiv da wasu biranen ƙasar ta Ukraine. Rundunar sojin sama ta ƙasar Ukraine ta ce an fi mai da hankali ne kan yankin Kyiv. Sergei Popkov, shugaban hukumar harkokin soja a Kyiv, ya bayyana ta kafar Telegram cewa jiragen yaƙi marasa matuƙan sun zo ne da salo iri daban-daban na gudu, kuma na'urorin gargaɗin tahowar jiragen yaƙi sun shafe sa'o'i uku suna ta ƙara a birnin na Kyiv. Gwamnan yankin Lviv na yankin Ukraine koko na yammacin Ukraine, Maxim Kazitkiv, ya ce Rasha ta yi amfani da jirage marasa matuka wajen ruguza wasu muhimman madafun harkokin yau da kullum. Jami'ai a Zaporizhzhia sun bada rahoton hare-haren makamai masu linzami da Rasha ta kai kan kayan harkokin sadarwa da na noma. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. India ta ce za ta baiwa kasar Vietnam wani jirgin ruwa na yaki, alama ta baya-bayan nan ta karfafa tsaro da ake yi tsakanin kasashen biyu waɗanda ke ta nuna damuwa iri guda kan yadda China ke daɗa nuna tasirin ta a yankin. Wannan shelar ta cewa hukumomi a New Delhi za su tura jirgin yakin India mai killa makami zuwa wato mai linzami zuwa dabarun wuta samfurin COVID NS kirfan masu sojojin Vietnam ta biyo bayan wata ganawar da aka yi tsakanin ministan tsaron India Rajnat Singh da takwarar aikinsa na Vietnam General Phan Van Gang a birnin New Delhi jiya Litini.
Madalla Ibrahim Garba aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyoyin 'yan fafutuka da sa ido kan al'amuran yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya su 39 ne suka yi wani babban taro a Abuja babban birnin Najeriya, inda daga bisani suka jaddada buƙatarsu ga shugaban ƙasa game da batun na yaƙi da cin hanci da rashawa. Ga wakilin sashen Amurka Halima Abdulrahman da cikakken rahoto.
Jagoran ƙungiyoyin fararen hula 30 wanda shine shugaban cibiyar Sifla kuma wakilin ƙungiyar Transparency International a Najeriya, Awal Musa Rafsanjani ne ya bayyana matsayin da suka dauka na yin kira akan buƙatar shugaba Tinubu ya fito kai tsaye ya bayyana matsayinsa a game da batun yaƙi da matsalolin da suka jibanci almundahana a ƙasar.
Yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya dole ne a ci gaba da shi, dole ne mu tabbatar da kan cewa gwamnatin nan da Bola Tinubu ta mai da kai dan da aiwatar da tsare-tsaren da zai tabbatar daga cewa cin hanci da rashawa ba abu ne wanda za a ringa alfahari da shi ba saboda illar da yake da shi. To ganin cewa har yanzu bai fito yayi cikakken bayani akan matsayinsa na yaƙi da cin hanci da rashawa ba, kuma ganin yadda kasashe da dama suka sa ido don su ji me zai faɗa, kuma 'yan Najeriya su da kansu suna sauraron su ji me zai faɗa, shi ne muka ce ya fito yayi bayani ya faɗa wa duniya kan cewa shi baya goyon baya ko kuma ba zai ci gaba da goyon bayan ɓarayin Najeriya ba da masu zagon ƙasa da kuma waɗanda suke amfani da iko dan zalunci kasa da ƴan kasa. Dole ne a fito ta nan ne kawai kasashen duniya za su iya fitowa su zo su bada gudunmawa, ta nan ne kawai kasashen duniya za su iya fitowa su zo su sa hannun jari a Najeriya, ta nan ne ƴan kasa su da kansu za su ji tsoron kan cewa idan suka yi abin da ba daidai ba doka za ta hau kansu.
Shin menene tanadin doka a game da batun yaƙi da masu wawushe kuɗaɗen al'umma a Najeriya? Fitaccen masanin kundin tsarin mulki a ƙasar barista ne Nasara Kogo ya ce
farko dai mukamin shugaban ƙasa sashi na 130 na tsarin mulki Najeriya ya yi bayanin cewa shine shugaban gwamnati, shine shugaban al'ummar Najeriya, shine kuma komandan askarawan sojojin Najeriya. Bayan nan magana ta yaƙi da cin hanci da rashawa sashi na 15 sukin sashi na 5 na tsarin mulkin Najeriya ya dora wajibci akan duk wani jami'in gwamnati, wala Allah shugaban ƙasa ne ko minista ne ko gwamna ne ko commissioner ne ko da ma masinja ne, kai ya dora wajibci akan duk wani jami'in hukuma ya yi cin hanci da rashawa da kuma yin abubuwa waɗanda suke ba na gaskiya ba. Kuma su 'yan ƙasa musamman irin 'yan ƙungiyoyin nan da suke magana sashi na 21 da 23 da 24 na tsarin mulkin Najeriya ya dora wajibci a kansu na su goyi bayan duk abin da hukumomi suke yi kuma su sa hannu wajen tsaftace ƙasa. To saboda haka magana ta yaƙi cin hanci da rashawa ba wani abu ne wanda aka ce ai dole sai an fito an yi bayani ba. Sashi na 221 zuwa 226 ya dora nauyi akan jam'iyyun siyasa su ne za su riƙa fito da manufofinsu da kuma tsare-tsaren abubuwan da za su shi shugaban ƙasa ko kuma duk wani dan takara wanda aka zaba shi fa mafasinja ne a cikin mota wanda ake kira jam'iyya. Saboda haka jam'iyya ke da alhakin shirya tsare-tsaren ga manufofi na yaƙi da cin hanci da rashawa. Kai kuma in ka ci zabe ka je ka aiwatar da manufofin wannan jam'iyya tunda ita ce uwa da ta haife ka, ita ce kuma wadda ta yi tallaka.
A wani bangare kuma Malam Rafsanjani ya kuma yi bayani akan batun yi wa manyan hafsoshin tsaron Najeriya ritaya tare da naɗa sabbin mutane a madadinsu, yana mai cewa
to kamar yadda aka sani duk wani shugaban ƙasa da ya zo ina korar tsofaffin hafsan sojoji sojojin Najeriya da kuma jami'an tsaro. To shi ma wannan yayi. To illa kawai abin da ake ta gungunu akai shine kamar bai koyi darasi da wata wajen Buhari ba. Buhari yayi wannan kwabar bai kokari ya sa jami'an tsaro sun zamanto ko wani bangare na Najeriya su ji kamar akwai nasu ba. To shi ma ya zama maimaita abin da Buhari yayi. Saboda haka a nan bangaren ina ga cewa ba a samu darasi ba.
A cikin shawarwarin da kungiyoyin 30 suka baiwa gwamnatin da shugaba Tinubu ke jagoranta sun buƙaci a kaddamar da dokar kariya ga jami'an EFCC, ICPC da saura cibiyoyin yaki da almundan hana. Sai kuma kare masu kwarmata bayanai a ƙasar. Sai batun yadda za a aiwatar da dabarun yaki da cin hanci da rashawa da dokar 'yancin yaɗa labarai na shekarar 2011 a duk jihohin tarayyar Najeriya ciki da birnin tarayya Abuja. Idan ana iya tunawa da gwamnatin da tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya jagoranta daga ranar 29 ga watan Mayu shekarar 2015 zuwa watan Mayu shekarar 2023 ta ɗara kan karagar mulki ne da manyan ajandodi uku ciki da alƙawarin mayar da hankali matuƙa akan yaƙi da cin hanci da rashawa. Lamarin da masu ruwa da tsaki a ƙasar ke ganin ba a wani cimma nasara akan wannan ƙudurin ba. Nima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdulrauf. Kasancewar yau Talata 20 ga watan Yuni ita ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a kowace shekara a matsayin ranar ɗan gudun hijira ta duniya. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako da ke kwanne a jamhuriyar Niger ya aika mana da rahoto akan bikin ranar ta ɗan gudun hijira.
Albarkacin ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a yau 20 ga watan Yuni ta ƴan gudun hijira. Kusancewa ƴan gudun hijira ne da suka arcike daga tarayyar Najeriya domin neman mafaka a jamhuriyar Niger musamman akan iyakar birnin Kwani da jihar Sokoto. Ke ci gaba da yin bayanin abin da yasa suka yankike daga kasar su inda ƴan bindiga ke cin karan su ba babbaka suna karya ba gaba ta hanyar satar dukiyar jama'a da kisan mutane da magarkuwa da su da ma arcewa da dabbobin su tare da kona garuruwan su. Fulani ne mafi akasarin ƴan gudun hijira saboda bangaren Najeriya a wannan iyakar dukkan ba Fulatanin da aka gani to dubunsa ta cika ko a sassare shi ko kuma a kona shi. Wani dattijo da ke gudun hijira daga Najeriya zuwa birnin Kwannin jamhuriyar Niger ya yi mini ƙarin bayani.
Abin da ya koro mu nan illela zaman fadan Fulani da Hausawa to shi na mun ka gudun hijira mun ka komo nan Kwanni. Lalle isu nike a muna samun kula sosai ko zaman lafiya lalle ni jira ko zaman lafiya lalle yaran mu yanzu nan suna zuwa karatu bisa lokacin da muke can lokacin can ba su zuwa karatu amma nan suna zuwa karatu kai da kai saboda tashin hankali na can.
A cewar wata mata ta gudun hijira babbar matsalar su ita ce rashin samun ingantaccen wurin zama.
Muna gudun hijira da illila abin da matsalar mu gura ta dai nan dai muna zaune yau mai ruhana shi kadai na da matsalar ba ta matsala ko tsalwarin zamana kenan shikenan yau mun ka buƙaci mai gure mai buƙaci wani shi kawai sai mun tashi mu kuma wani shi kuma mun nira ho akwai tsalmarin zama eh akwai matsala kan tsalwarin zama.
A wannan iyakar akwai masu gudun hijirar tafi da gidanka suna guda nowa da daddare domin kwana a jamhuriyar Niger kamin su koma da safe a garuruwan su saboda fargabar abkawar ɗan bindiga wa rayukan su yayin da waɗansu suka ɗauki hayar gidaje a Niger suka dawo gaba ɗaya da su da iyalansu da zama. A cikin wannan yanayin ne kungiyar ƙasa da ƙasa ta Red Cross ko kuma Croix Rouge a faransance ke kawo wa ƴan gudun hijira a wannan iyakar tallafi.
To ni Alhaji Ali Umar, president du comité sous-régional de la Croix Rouge na jikin birnin Kwani. Lalle ƴan gudun hijira suna cikin tunani na jama'a da dama. Muna Kwani mun jima muna al'akari da haka nan. Muna da ƴan gudun hijira nan da nan ƙaura da kuma bazaga. Bisa ga haka nan duk mun risanse kin su. Da mun kare san sai kin su kuma mun san ko mutum nawa ne tana bai da su sau da ƙafa ko taushi gudunmuwa da ta yi musu shi na da yawa kuma akwai gudunmuwa bisa horon da an kai ma mata wajen ɗinke-ɗinke akwai kayayyaki da aka kawo musu na wasu ayyuka akwai kuma har taimako an kai musu na kuɗi wanda za su iya su biya hayar gidajen da suke a cikin bayan mun kai wannan daga nan har ba zaga duka haka ne abun mun kai shi duk inda suke dai ana kawo musu taimako sosai sosai kuma ba ƙaya mun ka zuwa ko taushin muna bisa ga haka nan kuma ba ruwanmu da ko mutum nawa gare ka dai magidanci kake ɗan gudun hijira suna kamar wannan da wanda muka kawo ma taimako sosai mun dauki menage kamar wani cewa shafi da fami menage 100
ɗan gudun hijira a wannan yanki ba za su iya kare kwararowa a jamhuriyar Niger daga Nigeria ba muddin an bindiga na ci gaba da abkawa jama'a da ma nuna kyama da ake yi wa wani bangaren al'umma Haruna Mammani Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
To madalla a gaida Haruna Mammani Bago da wannan rahoto yanzu kuma ga rahoton na musamman
Yan Najeriya na ci gaba da yin sharhi tare da fatan samun saukin matsalolin rashin tsaro da suka addabi sassa daban-daban na kasar a sakamakon samun sabbin shugabannin tsaro a Najeriya sabbin shugabannin tsaron dai sun zo ne a daidai lokacin da yan bindiga masu satar mutane domin neman kudin fansa ke kara kai sabbin harahari a yankunan jihohin arewa maso yamma da kuma arewa maso tsakiyar Najeriya rahotanni dai sun tabbatar da cewa har yanzu akwai mayakan ISWAP da Boko Haram da suka yi sansani a dajin Shororo dake jihar Niger kusa da madatsar ruwan Shororo mai samar da hasken lantarki a Najeriya Malam Usman Erana wanda ba ainihin sunansa kenan ba wani dan asalin yankin Shororon ya ce suna ciki da kyakkyawar fata ga sabbin shugabannin tsaron a Najeriya
musamman shi Christopher Musa wanda yake dan asalin jihar Kaduna ne wanda kuma yankin da yake tun daga can shine gangaro har zuwa nan duka irin matsalan mu ɗaya ne muna da kyakkyawan fatan ya san abin da ke ciki da ya shafi matsalan tsaro tunda mutumin wuraren kafancan ne wuraren zangon katafu so abin da ya shafa zuwa can har zuwa nan duka yankin ɗaya ne matsalolin mu iri ɗaya ne muna da kyakkyawan fatan ya san matsalolin ke damun mu kuma zai yi amfani da sanayyan da yake da shi da kuma kwarewar shi a wurin aikin tsaro don nemo hanyar mafita don samun sauki ko kuma kawo karshen waɗannan matsaloli sannan da shi kan shugaban hukumar rundunar sojojin sama wanda dan jihar Kano ne kuma jihar Kano na da iyaka da jihohin Katsina da Kaduna wanda dukkan matsalolin nan ɗaya ne gaskiya muna godiya ga Allah da ya ba shugaban ƙasa Basira na sakulo waɗannan mutane wanda sun san abin da yake faruwa a yankin arewa musamman arewa ta yamma zuwa arewa ta tsakiya na matsalolin tsaro.
Na'am to yankin ku na Shororo din nan tuntuna an yi bayanin cewa akwai yan ISWAP da kuma yan Boko Haram da sauransu. Ya zuwa yanzu wani hali kuke ciki?
Ba wani abu da ya canza a inda bayanan da muke samu na mutanen da suke wayannan yankuna. Wayannan mutane suna nan da komi nasu hasali ma muna suna ƙara yawa ne. So ba mu san aniyan su ba amma lallai suna nan kuma suna ƙara yawa ne kamar yadda muke samun bayanai daga mutane wanda ke zaune a dazuzzukan suna ganin su wuce adadi so da haka muna da fatan Allah ya taimaki wa'innan jami'ai don su maganin al'amura amma wani maganan cewa ko sun fita ko sun canza ko ku a yawa ma suke kara akwai yan Boko Haram akwai yan ISWAP akwai ma wanda ake korowa daga Zamfara da wuraren Katsina suna faduwa Niger State ne suna nan azubi a cikin daji
shi ma dai tsohon jami'in sojan ruwa a Najeriya wanda a yanzu haka kuma memba ne a majalisar dokokin jihar Niger mai wakiltar yankin muya Dr. Haruna Joseph Duza ga abin da yake cewa game da sabbin shugabannin tsaron
wanda aka ce su huta sun yi kan kokarin su amma kan ce in sun suta sai a ice ta dade sosai tana gayyatan dutse ne so wayannan sun koma wanda suka shigo kuma na waye su sosai kuma gaskiya sun tabbata cewa security ta dawo Nigeria gaba daya
to ya kuke fama da wannan matsala a Niger din nan musamman local
Gaskiya da shi mai girma gwamnan Niger shi Honorable Umar Bago ya shigo a gaskiya ya kokari ya maje can da kai headquarters aka taya shi da sojoji a yanzu yanda ina magana da kai ana kokarin establishing forward operational base sojoji ma aka su yanzu gidaje ne yake bukata can wajajen kafin koro da Aduna
amma ya mutanen ka ke shan wahalar nan musamman yan watannin nan ko kuma shekaru nan
to ai wala ba sai an fadi ba abun to sai ne ba sai an fadi ba in ka bar gidanka kana nan a wani ba noma ba ba kome ba wayan suka cakace ma aka yi ma abun nan ne su gaskiya wayan tana ba
mai sharhi akan sha'anin tsaro da al'amuran yau da kullum a Najeriya Alhaji Awaisu Giwakuta ya ce jihar Niger na cikin tashin hankali a yankunan karkara a saboda haka kamata ya yi sabbin shugaban shugabannin tsaron su dauki mataki mai karfi cikin hanzari akan ƴan ta'addan da suka mamaye yankunan.
Bannan ne gizo ke saka ba. Abin da muke nema ba wai nada shugabanni tsaro su zauna a wuraren da aka nada su ba. Shugabannin da za a nada a rarraba su inda ya kamata su yi aiki. Kamar inda muke fama da wahaloli a Niger, domin jihar Niger na ɗaya daga cikin wanda ta shiga wani hali na rashin tsaro. Jihar Niger na ɗaya daga cikin da ta shiga wani hali na talauci. Jihar Niger na ɗaya daga cikin wanda ta shiga wani hali na sashen jama'anta. Ba mu da saurayi mutane an sassace mana mutane har akwai mutane sama da 10,000 wanda suke hannun ƴan ta'adda. Akwai kudaden da aka kwace wa mutanen Niger. Shi yasa nake faɗi kullun cewa abin da ya kamata a yi wa wasu a Borno ko a Yobe ko a Adamawa ya kamata a yi wa Niger. A samu tsaro ma a zaunar da mutanen masu tsaron a Niger sannan a ɗauki mataki a taimakawa jihar Niger domin kuɗi na karewa kuɗin gwamnati na karewa tsaro ne na ƙarya wanda kuma ba ta aiki.
To yanzu kana ganin idan su sabbin shugabannin nan misali a ce wasu daga cikinsu su dawo Niger da zama kana ganin shi zai magance abun?
Su dawo da aka dubi su aka kai su Borno bai magani wasu abubuwa ba aka kuma gina musu headquarters da za su zauna. Ya kamata su ma su dawo Niger su zauna ba wai su tsaya a Abuja ba da report a takarda a jaridu cewa an yi kaza da hali kuwa ba su je wurin da abin yake faruwa ba.
Shugaban majalisar dokokin jihar Niger Honorable Barrister Abdulmalik Sarkin Daji ya ce suna farin ciki da samun sabbin shugabannin tsaron amma fa suna cike da fatar gani a ƙasa.
Fata na gare su ina musu murna. Na biyu ina kira gare su da su zama jajirtattu. Ba za mu yi saurin cewa mun yarda ba da su koko suna da ƙwazo sai idan ƙasana ta samu zaman lafiya. Domin duk wani duk sauyin da za a yi idan ƙasana ba za ta samu zaman lafiya ba kaga ba zan yi gaugawan taya murna ga wanda muke kyautata don sai iya kawowa ba. Amma dai wannan sauyi da ya yi shi a lokacin da ya dace. Domin wa'incin da suka wuce sun yi iya ƙoƙarinsu. Amma yau da gobe in mutum ya zauna a wuri na tsawon lokaci bai kawo wani salon da zai iya magance matsalan da ke gaban shi ba. To a kawo wata sabo basira don ta gudana ta. To wa'innan sababbi da suka zo na tabbatar da za su zo da sababbin basirori da hikimomi da za su kawo ƙarshen wannan matsala da ya addabe mu. Mu kuma muna a shirye da mu ba su haɗin kai tare da ba su information da duk abin da ya dace wajen ganin cewa sun samu sauƙi wajen kawo ƙarshen wannan matsala.
So amma yanzu menene girman ita wannan matsala ta rashin tsaro musamman a jihar ta Niger din nan?
To girman nan sai dai mu ce la hawla wala quwwata illa billah. Ni dai ya zama dole in gode ma mai girma gwamna idan yayi a gabana ya kuma dauke ni mun je ziyara ga duka shugabannin sojojin wayancan da suka wuce kuma a cikin wayannan ɗan lokutan da suka wuce na tabbatar da mutane na sun ga sauyi akan abin da ya dace. Mun kirawo su karan kansu shugabannin tsaro na jiha mun zauna da su mun tattauna mun kuma gaggaya musu bayanan sirri da wasu wuraren da muke gani ya kamata su mai da hankali akai. Mai girma gwamna kuma ya tsaya tukuru wajen ganin cewa lallai an shawo kan wannan al'amarin. Daga lokacin da yazo zuwa yanzu ina tabbatar maka da babu wani abu da ya sa gaba irin insecurity. To tsakanin dai kwana biyun nan uku da ya wuce akwai improvement da muka samu sosai sosai wanda kuma mutanen mu suna kira suna yabawa suna jin daɗi. To amma idan mutane ba su koma gidajensu ba ba su koma gonakinsu ba to kaga mu hankalin mu ba kwance yake ba har sai ran da hakan ya samu. Don haka har a yanzu dai muna ƙara neman agaji da gudunmuwa da kuma jajircewa ne mai girma gwamna da su shugabannin tsaro na jiha su ƙara mai da hankali a tabbatar da zaman lafiya ga mutanen mu.
A yanzu dai ƴan jihar Niger musamman manoma da ke zaune a yankunan karkara na cike da fatar gani a ƙasa cikin hanzari ta yadda za su yi nomansu cikin kwanciyar hankali. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
To madalla yanzu kuma ga mamman Haruna Bako da ya sake dawowa da labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda aka kammala kofin kasar na shugaban kasa na kokowar gargajiya a birnin mai na wannan shekara kuma isaka zakaran kokowar ne na kasar yayi galaba gaban lawali dan tela na Zandar a karon karshe. Tsohon mataimakin sarkin ɗan kokowar gargajiya na jamhuriyar Nijar cewa da aibo na maradi da ya taba yin jefa da isaka a wannan matsayin na kofin shugaban gaban kasa na kokkuwar gargajiya ta kasar bai samu damar halartar wannan karon ba na gasar ta kokkuwar ta gargajiya ta kofin shugaban kasa na jamhuriyar Nijar saboda wani hatsari da ya samu da ya kaisa samun karaya amma likitoci da masana harakokin kokkuwar gargajiya na kasar na cewa har yanzu yana iya dawowa a fagen kokkuwa na kasar da zaran ya gama jinya sabanin abinda ake raɗe-raɗe na cewa ta kare ma dan kokkuwar na jihar Maradi yanzu haka da yan Nijar na cike da takeici da ma bacin rai tun bayan gwabcewa kungiyar kwallon kafa ta kasar da takwaranta na Tanzania ta yi mata a ƙarshen makon jiya inda ta shammaci jamhuriyar Nijar din da ci daya mai ban takeici a karawar su a Dar es Salaam dake kasancewa cibiyar tattalin arzikin kasar Tanzania a rukunin F ne da ya hada Algeria, Tanzania, Uganda da jamhuriyar Nijar. Tuna dai jamhuriyar Nijar din ta yi bayi-bayi da zuwa Ivory Coast saboda maki biyu kawai gare ta a wasanni guda biyar yayin da Algeria ke ja ragamar rukunin da maki 15 sai Tanzania ta biyu da maki 7 Uganda tana matsayin ta uku da maki 4 yayin da jamhuriyar Nijar ke jan zare a can baya da maki 2 kawai za a yi karon karshe a wannan rukunin na F na neman shiga cancantar kwallon kafa na nahiyar Afirka wanda zai wakana a kasar Cote d'Ivoire ko Ivory Coast a cikin watan Janairun shekara ta 2024 idan Allah ya kai mu a ranakun 4 zuwa 12 ga watan Satumba inda jamhuriyar Nijar za ta karbar bakuncin Uganda dake bukatar nasara gaban Nijar din domin rakiya Algeria da ta rigaya ta kwaci na ta tikita a wannan rukunin yayin da Tanzania dake matsayin ta biyu yanzu haka ke kokarin hankali Algeria don samun shiga kofin na kwallon kafa na nahiyar Afirka da zai wakana Ivory Coast ko Cote d'Ivoire da karshe kusancewa nahiyar Turai ma ana ce yanzu haka a wannan ranar ta Talata ana ci gaba da gogawa a neman cancantar shiga kofin Turai na kwallon kafa na shekara ta 2024 da zai wakana kasar Jamus inda kasar Faransa ta kara jan zare a rukunin ta bayan da tallashi girka Stade de France a jiya Litinin da ci daya mai ban haushi tauraron kasar ne na Faransa da kwallon kafa Kylian Mbappe ya ci wa kasar sa daya kwallon a bugun penalty shi ko Cristiano Ronaldo a yau ne yake ci gaba da bugawa kasar sa kwallaye har so 200 a tarihi a karawar Portugal da Iceland dan wasan ya ce bai da aniyar barin buga wa kasar sa kwallon kafa da ma club din sa sai inda man sai kare Haruna Mamman ba kwada birnin kwanne sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin kwanne jamhuriyar Nijar
to madalla masu ran mu yanzu kafin mu sallama da ku ga takaitattun labaran duniya
to a takaicen ana wani shiri na neman wani jirgi mai zuwa can karkashin ruwa wanda ya bacce da mutane biyar cikin sa bayan da ya doshi wurin da tarkacen babban jirgin nan na Titanic suke hukumar tsaron gabar Amurka na jagorantar wannan aiki na neman karamin jirgin tafiya karkashin ruwan mai suna Titan a arewacin tekun Atlantika wannan wuri dake can lungu shine inda babban jirgin na Titanic ya ci karo da wani curin kankara har ya tantsire ya kuma nitsi a shekara ta 1912 yayi sanadin mutuwar mutane wajen 700 daga cikin jimlar fasinjoji da ma'aikatansa wajen 2200 dan shugaban Amurka Joe Biden mai suna Hunter Biden ya cimma wata yarjejeniya da ma'aikatar shari'ar Amurka ta wajen ansa laifi kan tuhumce-tuhumce uku da ake masa
masu roba ke ɗaya kuma da haka muka kawo ga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a je mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye yanzu kuwa a madadin Ibrahim Garba da ya karanto labarin duniya sai Dadi Balawe da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yanzu Hawwa Sharif ke muku sallama daga nan birnin Washington DC sai da safen ku.